daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barka da sallah barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi da fatan ana shirye-shiryen muku ko sallan lafiya A cikin shirin namu ne yanzu zaku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a sassa da dama na duniya ke fara bukukuwan sallah a yau zamu leka kudu maso gabashin Najeriya mu je da shirye-shiryen sallah ke kankama
Eh alhamdulillah muna mana aba kalake muna shirye-shiryen sallah mun yi dinkin sallah kuma a gida ma mun yi wa ɗan uwa diyare duka abubuwan da ya kamata amma dai zamu yi sallah a nan kudu gonye sai a yanzu
muna kuma tafa da maimaicin shirin kallabi da kuma sharhin jaridun Amurka da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum wa saurare da fatan ana kan shirye-shiryen sallah lafiya ga labaran. Sashin tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis. Saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin email na Hillary Clinton yayin yaƙi neman zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016 to amma sashin ya ce bai ga wata shaidar da ta nuna cewa ra'ayin siyasa yayi tasiri kan matakin da komitin din ya dauka ba a wata bitar rahoton binciken wadda aka dade ana jiran gani Sufeto jiran na ma'aikatar shari'ar Amurka Michael Horowitz bai kalubalanci rufe binciken da komai yayi ba tare da tuhumar Clinton ba to amma ya ce tsohon shugaban hukumar ta FBI ya tafka matukar kuskure saboda bayyana sakonnin binciken a wato sakamakon binciken a gab da fara zabe yayin da ba mu samu hujjar da ta nuna cewa matakan da komai wato matakan na komai ina da nasaba da wani san zuciya na siyasa ba duk da haka dai matsayin mu shine ganin yadda ya dau matakin da yayi matukar saba ma kaidojin hukumar FBI hakan ya yi illa ga mutuncin hukumar binciken ta na FBI a matsayin ta na wadda ke tabbatar da adalci a cewar rahoton rahoton ya kuma yi nuni da wasu jami'an hukumar ta FBI su biyu wato Peter Schrock wanda wani babban jami'i ne da wata lauya mai suna Lisa Page wadanda suka yi ta aikawa da sakonnin email tsakanin su da ka iya sawa a dauka cewa akwai lauje cikin nadi a binciken da ake yi ma Trump a lokacin Schrock da Page da soyayya a wani zancen da aka bankado a yayin binciken Page ta ce da Schrock inji dai Trump ba zai taba zama shugaban kasa ba sai Schrock ya ce sam ba zai zama shugaban kasa ba zamu hana shi A yayin da ake ta zanga-zangar nuna rashin yadda da raba ƴaƴa da iyayensu a iyakar Amurka, ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun rubuta daftarin wani ƙudurin kan wannan batu na shige da fice wanda ka iya kawo ƙarshen raba ƴaƴa da iyayensu a bakin haure a daidai lokacin da Amurka ke shirin bude wani tanti na ajiye ƴaƴa bakin hauren. Kudurin wanda kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ke jagorantar rubutawa ya tanaji cewa yaran da suka ketar kan iyaka da iyayensu dole ne a mayar da su ga iyayen nasu koda ko hakan na nufin tsare iyayen nasu Ryan ya faɗi jiya Alhamis cewa yana mai adawa da raba iyalai bakin haure akan iyakar Amurka a ban gamsu da hakan ba abinda Ryan ya gaya ma manema labarai kenan ya ƙara da cewa ba mu buƙatar raba ƴaƴa da iyayensu a kan iyakar ƙasar mu to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Jiya Alhamis jihar New York ta shigar da ƙara ta buƙatar rusa gidauniyar iyalan shugaban Amurka Donald Trump bisa hujjar cewa Trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru goma saboda amfanar muradinsa na kasuwanci da kuma siyasa. Karar wadda babbar mai shigar da kara ta jihar New York kuma yar jam'iyyar Democrat Barbara Underwood ta shigar ta zargi gidauniyar ta Trump da abin da ta kira gagarumin saba ba ka'ida ta wajen hadin baki a siyasance da kwamitin yakin neman zaben Trump da kuma saba ka'idar tafi da gidauniyar ba tare da neman riba ba. Karar ta yi zargin cewa Trump wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne gabanin ya rikide zuwa dan siyasa a jam'iyyar Republican ya yi amfani da kudin gidauniyar wajen biyan kudin lauyoyinsa da tallata otel-otel dinsa da kuma kashewa kan wasu harkoki na sana daban. Karar ta ambaci shugaban kasa da ƴaƴansa uku wato da Donald Trump Jr. da Eric Trump da kuma Ivanka Trump waɗanda mambobin kwamitin amintattun gidauniyar ne a matsayin waɗanda ake kara. Wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai ya auna shugaban Taliban a Pakistan a wani lardin na Afghanistan wanda ke daura da kan iyakar Pakistan, abinda wani jami'in sojin Amurka ya tabbatar ma muryar Amurka kenan. Wani rahoto da ya fito daga mazauna wurin wanda ba a tabbatar ba ya nuna cewa an hallaka Mulla Fazlullah. Jami'in na sojin Amurka wanda ya bukaci a saka sunansa ya ce harin wanda aka kai da tsakar daren ranar Laraba an auna shi ne kan Fazlullah, shugaban Tahrik Taliban Shiyar Pakistan. Zuwa yanzu dai jami'an hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ki cewa komai kan shin ko an yi nasara ko ba a yi ba a wannan harin. Jami'an na sojin Amurka sun ce Fazlullah ya bayar da umarnin kai wasu muggan hare-hare da dama kan muradin Amurka da Pakistan tun bayan da aka nada shi jagoran kungiyar a shekara 2013 ciki har da hari kan makarantar soji ta Peshawar da ke da sanadin mutuwar mutane 151 cike da yara 130.
Ibrahim Karma sai garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da musulmi a sassa da dama na duniya suka fara shirye-shiryen bukukuwan sallah a yau, hukumomin jihar Ebonyi a kudu maso gabashin Najeriya sun yi kira ga musulmi da kristoci da su yi amfani da wannan lokaci wajen kara dankon zumuncin da ke tsakaninsu, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Alphonsus Okoribe ya aiko mana daga Owerri.
Gwamnan jihar Ebonyi Engineer Dave Umahi ya taya al'ummar musulmi murnar bikin karamar sallah, inda ya yi kira ga musulmi da krista da su haɗe su ƙarfafa danƙon zumunci tsakaninsu domin ci gaban Najeriya. Da yake hira da muryar Amurka jiya Alhamis, Mr. Emmanuel Uzo, mai magana da yawun gwamnan jihar, ya bayyana cewa gwamna Dave Umahi na ƙara yi wa al'ummar musulmi a Najeriya da duniya baki ɗaya fatan cewa za a yi bikin cikin kwanciyar hankali da lumana.
He is using this medium to call for peace, unity and love among Muslims and the Christians.
Ya ce gwamnan na amfani da wannan damar ya yi kira domin tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma ƙauna tsakanin musulmai da kristoci. Yana kuma cewa abin matukar alfahari ne Najeriya ta kasance haɗaɗɗiyar ƙasa inda za mu ƙaunaci juna ba tare da rurutu wutar ƙabilanci ko ta addini ba. Ya ce mu fatina cewa da musulmi da krista muna da makiya guda ɗaya tilo kuma ita ce taɓarɓarewar tsaro, kuma akwai buƙata mu haɗe da musulmi da krista mu yaƙe ta mu murƙushe ta musamman ta'addanci da rikice-rikicen da kan taso tsakanin makiyaya da manoma da fashi da makami da kuma satan mutane. Mr. Uzo ya ƙara da cewa gwamnan ya rarraba shinkafa da atamfofi ga musulmai musamman Hausawa mazaunan jihar don ƙarawa shagulgulan bikin armashi. Koya wasu Hausawa mazaunan Abakaliki babban birnin jihar suka shimfiɗa tabarmar shirye-shiryen bukukuwan ƙaramar sallar bana.
Sunana Alhaji Halabi Ismail, gaskiya alhamdulillah muna nan muna ta shirye shirye masu dinki suna zuwa wajen tele wanda basu karba ba masu shirye shiryen kefane ana nana girki kowa yana cikin walwala da kwanciyar hankali yanzu haka ma da nake gaskiya maka an yanka mun rago ana yanka wannan gindin mahauta masu yanka mun nama gwamnan mu na Ebonyi State ya mana kokari ya taimaka musulmai a Ebonyi State ya ba su kayan sallah ya raba shinkafa ya ba da naman saniya an raba kowa na cikin kwanciyar hankali kowa na cikin murna da jin daɗi
ni Malam Yusuf Aliyu Sakwato kore lokal gwamnati mu muna nan muna zara da shirye-shiryen sallah karama insha Allah Allah ya so gobe za a huidi yanzu wannan Allah Allah ya wa hanya to dukkan sallah da hidima a cikin sallah da lokal abin ba ki dun kyauta su ana tara din su amma nan gwamnati Allah tarki da ya mun kyauta shin ka ba to sabin din sallah gwamnati nan ga ya ba kalki ya ba Hausawa bangare Sakwato an ba su bangaren Talawa an ba su
sunana baban nan Muhammad Gamariya daga Abakalake eh alhamdulillah muna mana Abakalake ana riyayen sallah mun yi tinkin sallah kuma a gida ma mun yi wa ƴan uwa da yare duka abubuwan da ya kamata amma dai zamu yi sallah a nan kudu Ebonyi State a yanzu muna sauraro in Allah ya sa an ga wata kuma dukkan mun hira duka abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na musulmi da dinki da komai duka mun yi
Alfonso Sokori Gwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
gai da Alfonso bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba
Thank you.
kada manta dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu gogonan na cewa karfe 3 dare ne da minti 16 yanzu kuma ga shirin kallabi
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Zulfa'u Musa, wata matashiya da ke sana'ar yin gari. A hirar da ta yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa, ta faɗa mata yadda ta fara wannan sana'ar. Malama Zulfa'u ta kuma ce aikin gwamnati ba dai yanzu ba. Ga Baraka Bashir.
Zulfa'u Musa.
To Malama Zulfa'u, sana'ar me ake yi?
To ni dai gaskiya ina sana'ar gari. Haka gari da ake sarrafa shi a gyara a surfa a nika a tankade shi sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa
gari mai garin masara koko na dawa ko maiwa ko gero
duka akwai garin masara akwai garin dawa akwai garin alkama akwai garin kunu wato na gero ke da kuma na dan wake
to me yake hankalin ki har kike wannan sana'a
to gaskiya da farko abin da ya ja hankali na Na duba na ga yawanci sana'ar abinci. Duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya. Sai na kalli wannan saboda in nace zan dauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauran su ko takalma akwai mutane da yawa da suke wannan harkar. Sai nace barin karkata in yi wannan. Wataƙila zai samu shiga fiye da irin wancan.
Muna zance shekara nawa da fara wannan sana'a?
Yau shekara uku kenan da fara.
To idan kika yi wannan garin A me kike zuba shi?
Ina zuba shi.
Kina zuba shi aina?
A ledoji ne. Akwai ledar rabin kwano, akwai ledar kwano daya. Yawanci ledar kwano daya ta nafi amfani da ita a garin masara, dawa, alkama da na dan wake. Shi kuma garin kunu ina amfani da kananan ledoji ne.
To idan kika sa a ledojin kina sealing din shi ne da sticker da komi?
Eh, ina sealing din shi. Amma local sealing nake.
Ya local.
Shine ina kulle shi ne da wani zare. Zan daure shi tamau. Sannan kuma ina nakan sa sticker wani lokacin kuma in bar shi haka ko kuma in samu marker sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 ko 250
okay kwano ɗayan ne 200
a gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba adadin shi dai yafi rabin kwano zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi
to ina kike kaiwa ki sayar a gida ake zuwa a saya ko akwai wani waje da kike kaiwa ki aje
yawanci gaskiya ina da customomi da nake ba su ran basu wasu bayan sati ɗaya su ba da kudin wasu ma yanzu haka ina ana basu za su bayar
shaguna
kamar ma'aikata ne yawanci da su
ma'aikatu
eh
to banda ma'aikatun ina akwai wasu hanyoyi da kike bi wajen tallata harajar taki
eh gaskiya ina amfani da waya nakan dau hotunan su garukan nan tura su a WhatsApp haka ko in sa akan DP dina da sauran su yawanci wani ya gani zai ji min magana ya ce wannan menene nawa ake siyarwa
to ne irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari
to gaskiya alhamdulillah dan sanda na fara wannan sana'a na fara da 2500 ne jari a hankali kullun abu yana habaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita ba ai wata biyar ba kudi sai da zama
40,000
eh to da haka dai yanzu alhamdulillah ba abin da ban yi ba biya bukatu dai kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu
yanzu jarin ya kai nawa
yanzu ga jarin gaskiya yafi 100,000
to wani irin kalubale yake fuskanta wannan sana'a
to na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki zaka bada kaya wani lokacin ba a san da kake so za a dama da kudi ba to saboda haka dole kai amfani da jari biyu kai yana wannan yana gefe in ka bada wannan kayan sai ka dauko wannan kuma kai wasu kayan inda wasu za su nema kafin a hada maka wancan kudin shine babban kalubale a wannan sana'a
to wani irin kira zaki wa mata musamman masu karancin shekaru
to gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai karki tunanin wai ko biki ilimi bake ki zauna a gida kawai ba sana'a a ki amfani da kwakwalwarki, amfani da basirarki, ki tunanin me zaki, kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa, a'a, ki fara da dan kadan. Sanda na fara da 2500 na fara wannan harka, hankali a hankali Allah ya sa al'amarin yayi karfi. To saboda haka kar a zauna ko 1000 ne samu wani abin ki fara, inda kika sa himma a ciki kika dage, to ba abin da ba za ki iya ba.
Me yasa zango karatun ki?
Ina da digiri.
To ina batun aiki na gwamnati.
Aiki na gwamnati muna da lallabawa dai, muna dan bige-bige, amma tukuna dai tukuna.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zulfa'u Musa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shira, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda ga wannan sakon kuma.
Shekasar shirye-shirye sun kankama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha. Za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli wannan shekara ta 2018. Dan ji dukkan wayannar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin, sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin Murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na Murya Amurka duniya a kafin hannunku.
Fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridan New York Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana kyautata zaton za a yar da sunan Time Warner bayan hadewar kamfanin da na AT&T. Labarin ya ci gaba da cewa adabo Time Warner, a yayin da ake dage da baibayin da ke kan kamfanin AT&T a ranar Laraba, babban kamfanin sadarwar da ke da headquarter a New York, sunansa ba zai dade ba. Tsohon sunan da ya yi shekaru 28 wanda aka samar da shi a shekarar 1990, dalilin majar Time Inc. da ta kuma Warner Communications zai yi ritaya inda ba a samu tsaiko sakamakon ɗaukar ƙara ba. Daga lamarin yake yanzu shine sunan kamfanin Time Warner ya tsufa tun watan Yunin shekarar 2014, lokacin da kamfanin ya kwashe kafafuwan kamfanin Time Inc. Kamfanonin na AT&T da na Time Warner sun ki cewa komai, amma a jita-jitar da take yawo a kafafen yaɗa labarai shine babban jagoran kamfanin John Martin zai sauka jim kaɗan bayan cinikin dala Amurka biliyan 85 ya kullu. Sai mu leƙa jaridar Wall Street Journal. Wacce ta rawaito labari mai taken babu zato babu tsammani, China ita ce ta yi nasara daga taron kolin Trump da Kim. Labarin ya ci gaba da cewa China na shirye-shiryen taka babbar rawa a nan gaba kan abubuwan da suka shafi Koriya ta Arewa, inda take buƙatar ta shiga cikin shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya, binciken makamai da kuma taimakon tattalin arziki bayan nasarar bazata da ta samu a taron kolin da ya faru tsakanin shugabannin Amurka da na Koriya ta Arewa. Ana kyautata zaton jami'an China za su bayyana matsayinsu na bayan taron kolin da aka yi tsakanin Koriya ta Arewa, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai ziyara a Beijing a ranar Alhamis din da ta gabata, domin tattaunawa akan makoma tattaunawa da ta faru tsakanin shugaba Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Ryan ya ce yana kalubalantar raba bakin haure da ƴaƴansu, amma bai bada cikakken jawabin kan yadda za a gyara lamarin ba. Labarin ya ci gaba da cewa kakakin majalisar Amurka Paul Ryan ya faɗa a ranar Alhamis din da ta gabata cewa yana kalubalantar raba ƴaƴan bakin haure da iyayensu akan iyaka, amma kuma ya soki hukuncin da kotu ta yi ba gwamnatin Trump ba wajen karuwar yawan raba yara da iyayensu marar daɗin gani. Ryan ya faɗa wa manema labarai cewa ba ma son ganin an raba yara da iyayensu. Wannan ya faru ne sakamakon hukuncin da kotu ta yanke. Mai yiwuwa ne 'yan majalisar jam'iyyar Republican su gabatar da matsalar a cikin dokokin kan baki wanda za a kada ƙuri'a akan su a mako mai zuwa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Gai da kai Nazir yanzu ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna magana da Alhaji Liman go banda ki jamhuriyar Niger. Ina mai yan uwa musulmi barka da sharwa cikin wata barka da sallah. Muna watan azumin da mun kai Allah ya karba muna. Assalamu alaikum BOM magana a da rafkana gashuwa babban auditor kenan na kungiyar murya talaka na Najeriya. Kasa Morocco da aka yi a wasan kofin duniya mu ba mu ji daɗi ba, mun so a ce Morocco ta samu wasan 2026 kuma gaskiya Najeriya ta mata halacci wajen zaɓanta.
Assalamu alaikum, ni sunana Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina ba tarayyar bakin KTV. Ni kan shawara ta da wannan ciyarwa da ake yi ma ɗan primary, to me zai hana a zo a kyautata ma malamai bayan nan kuma su ɗaliban da suke zuwa makarantar nan in an ga wanda bai da uniform bai kyau ko ɗan littafi ya kamata a sai ne tunda ba yaron da zai je makaranta ya ce ma malam ba su ci abinci gidansu.
Yanzu kuma sai zangonmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To a takaicin sashin tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin email na Hillary Clinton a yayin yakin neman zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. To amma sashin ya ce bai ga wata shaidar da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da Comey ya dauka din ba. A yayin da ake ta zanga-zanga ta nuna rashin yadda da raba ƴaƴa da iyayensu akan iyakar Amurka, 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun rubuta daftarin wani kuduri kan batun shigi da fici wanda ka iya kawo ƙarshen raba ƴaƴa da iyayen nasu a bakin haure a daidai lokacin da Amurka ke shirin buɗe wani tanti na ajiye ƴan bakin hauren. Jiya Alhamis, jihar New York ta shigar da ƙara ta buƙatar a rusa gidauniyar iyalan shugaban Amurka Donald Trump sa hujjar cewa Trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru 10 saboda amfanar muradunsa na kasuwanci da kuma siyasa. Wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai ya auna shugaban Taliban a Pakistan a wani lardi na Afghanistan.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya a Nijar kamar da Chadi wato kuke na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokanan aikin mun Allah da wasu sabbin rawatannin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ne gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shi sai injiniyanmu Jonah Cummings. A daidai wannan lokaci ni Muhammad Lalo ne ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya da fatan Allah ya maimaita mana.